نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مبارك مدرسة دواء وانا جمعتنا لنا الجمعة wadda shine 28 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya. Mun hadu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Fawaidul Minan, su'al wa jawab ala kitabil akhdari, littafin nan shahararre na ahlari wanda babban malami al-Sheikh Abdurrahman al-Akhdari ya wallafa shi. Muna roƙon Allah ya jaddada masa rahama a kabari, ya kyautata makwancin sa. A karatun da ya gabata, kafin wannan wadda muka yi shi dab da sallah, muka yi hutun sati, yau Allah ya dawo da mu. Mun kwana ne a wancan ranan shafi na 7, a inda muka shiga cikin karatu mai tsayi kan bayanin irin abubuwan da suka haramta ga dukkan musulmi baligi ya aikata su. Mun shiga cikin karatun sosai ta yadda mun yi kusan yin rabi, domin ina kyauta zaton mun je wajen magana akan hasada a cikin ababe da ya jajjero. Haka ne ko? Akan maganan hasada muka tsaya, sannan za mu ɗora ke yadda sabon karatu ci gaba daga nan ɗin. Ci gaban ya ce wal bughd, na daga cikin abin da ya haramta ga dukkan musulmi baligi mai hankali shine kada ya zama mai keta. Idan aka ce al bughd ya jama'a, shine al kurhu shadid, ma'ana jin haushi wanda yake matsananci, zafin gaba. To wannan bai kamata a samu mutum musulmi da aikata haka ba, musamman akan dan uwansa musulmi. Ta yadda wannan zafin gaban ko keta da yake zuciya zai iya kai mai shi zuwa ga cutar da wanda yake masa wannan gaban ko kiyayya, ba bisa haƙƙi ba. Kamar yadda muka faɗa cewa wani lokaci tsarin yadda Allah yake halittarsa, wani sai ka ga baka taɓa ganinsa ba, wata mu'amala ba taɓa shiga tsakanin kai da shi ba, ballantana a ce wani abu ya maka kake jin haushin sai ka kawai gaba ɗaya jininku bai zo ɗaya da shi ba. To irin wannan yana iya faruwa a ɗabi'ance. To abinda ake korewa shine kar ya zama dalilin wannan ɗin ka ɗora wani abu na cutar da shi ko musguna masa ko yin wani abun da zai zama wato cutarwa gare shi. Sannan kuma ka iya samu daga cikin mutane sai zama Allah ya haɗa jininka da wani tare da cewa baka ma san shi ba, baka taɓa ganin sa ba, wataƙila sai a rana, amma sai ga jininku ya haɗu da shi. To wannan kada ya sa kuma soyayyar da kake masa ko haɗuwan jinin ya kai zuwa ga ka bashi haƙƙin da ba nasa ba, ko kuma dai yin wani abu da yake na saba wa shari'a haƙƙinsa. Saboda haka lallai haramun ne mutum musulmi ya kasance mai keta, ya kasance mai jin haushin mutane wanda wannan zai bayi zuwa ga cutar da su. Don haka lallai mu wanke zuciyarmu, mu tsarkake tunaninmu daga dukkan wani abu da ya zama na jin haushin wani ba bisa haƙƙi ba. Kada ya zama kullum kai kana kwana da mutane a cikin zuciya. Shahararren kissan nan na wani sahabi wadda ana zaune haka kawai wata rana, ma'aikin Allah ya nuna mu'jiza ya ce yanzu nan wani ɗan aljanna zai kullo. Ana nan kawai sai aka ga wannan bawan Allah ya shigo, sabon suke ta kallonsa. To abun sai ya zama ba sau ɗaya ba, ana nan wata rana ma sai Annabi ya sake faɗan haka ya ce yanzu wani ɗan aljanna zai zo. Sai ga shi wannan sai mutum da ya zo ranar ya sake zuwa, sai da aka yi haka sau uku. To ina cin Abdullahi ɗan Umar in ba na manta ba, ko ɗaya daga cikin sahabbai ya ce to sai ya bibiyi wannan bawan Allah ya ga wai me yake aikatawa ne da ya cancantar da shi zuwa ga wannan albishir da Annabi ya cewa shi ɗan aljanna ne tun a duniya aka ba shi sadukin ɗan aljanna. Wannan ya sa ya yi ta bibiyansa har ta kai shi zuwa ga kwana a gidan wannan sahabin. dan ya ga wani irin tsayuwar dare yake me yake aikatawa ne kan har ya zama aka masa wannan shaida to abun mamaki kwanan sa uku a gidan aka bashi masauki kuma idan sa daya bude daya a rufe ma'ana dai baba cikirki yake ba yana so ya kella ya ga wai me mutumin ne yake zatan sa kwana yake sallah karatun qur'ani yake yana fashewa da kuka me yake wallahi alam amma dai Allah da ikon sa sai zamana duk wannan kwanakin da yayi har kwana uku din bai ga wani abu na wani wai tsawon sallah da yake cikin dare ko wani abu na dogon karatun Qur'ani ba ko kaza din dai nafilin sa dai amma ba wani wanda zaka ce wai har ma yafi mutane da yawa har da zai a ce ya tafi aljanna akan wannan ba to karshe dai ya kare yace bawan Allah ni ba bako bane dan gare ne to amma dalili ne ya kawo ni har ka bani masauki a matsayin bako wani abu ne wanda baka san ya faru ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi albishir akan ka har sau ko yace dan aljanna dai kullu to yau yasa muka cika da mamaki har nake ta bibiyan ka dan in ga wai me kake ne har yasa aka maka wannan albishir din to amma ni gaskiya ido na bai ga mun wani abu ba shi yasa na ga to a yi makon na tafi ba tare da na sa tafi da wani sakamako ba wanda in tambaya sai yace to abin da ya faru kenan shi bai ma san an yi ba ai to wanda yasa ya cika da farin ciki da murna na cewa ashe har ya kai matsayin a masa haka a ba shi sarki da aljanna tun a duniya to da haka a takaice dai sai ya zamana shi amsan da ya bayar ma wannan sahabin da yake bin diddigin sa sai yace to shi gaskiya bai san wani abu da yake aikatawa ba iyaka dai abin da ya sani gaskiya bai kwana da kowa a zuciyarsa duk abin da ya shiga tsakanin ku umma na bacin rai ne in ma na wata rigima ne in ma menene da ya kwanta ya dora kansa a bulo ya mance to da haka kun ga kenan wannan abu biyu ne a cikin sa na farko mutun ya samu kansa hutu ta yadda ka cire duk wani tunani da kai bancin kalamai lafiya ka samu nutsuwa sannan kuma na biyu mutun ya wanke zuciyarsa daga dukkan wani dauda ta yadda wannan zai iya kai zuwa ga aljanna wannan hali din daka ya al'umma mu yi kokari wajen kyautata zuciyarmu da wanke shi kada ka riga kwana da kullum mutane a cikin zuciyarka har ta kai ga tunanin ya za ka yi dabaru kaza da kaza da kaza daga ga cewa ka cutar da shi ko ka afka shi a cikin matsala abu na gaba yace wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayr na daga cikin abubuwan da suke na haramun ga dukkan musulmi baligi mai hankali shine ganin fifiko akan wani kaga cewa kai kafi wane wane bai kai ka ba suwana dinwa waye su kuma a gaba gare ka to duk wanda ya zama da haka yana cikin abin da yake na haramun kuma ya dora wa kansa takarkarin zunubin da zai bashi matsala a lahira don haka wannan karatun yana da alaka da abin da muka wuce a bayanin al-kibru al-kibru kamar da muka ce shine girman kai to girman kai ne yake ja mutum ya cewa yafi kowa babu wanda ya kai shi babu ya shi a mutanen da suke tare da shi to don haka a matsayin ka na mu'mini musulmi kamata ya ka dauki kanka ba bakin komai ba yanda muka faɗa cewa dan adam asalin sa Allah ya shi daga mafi kaskancin a mafari shine dugon mani wanda in ma taba tufafi yayi mutum ba zai yi wasa ba zai kokari yayi ma zai wanke shi ya kauda shi domin in ya bar shi ya zama abun kazanta domin zai rike yin wari zai zama wani iri haka a cikin riga to fa shine mafarin dan adam sannan bayan ya zo ya an haife shi din ya fito daga cikin mahaifiya karshe duk abin da zai rike ci din yana ci ne yana zuba kashi dole ya duka fitarwa to kaga kenan duk rayuwar da muke kashi muke yawo da shi a cikin mu to na mai girman kan a ƙarshen al'amari kuma ƙasa ne da ta karbi mutum wannan ƙasar da muke takawa ita da ta karbe ka duk irin makamin da ka kai duk matsayin da Allah ya baka in kai ne shugaban duniya to ƙarshe dai ƙasa ne da ta karbe ka wanda ƙasar nan farko abin da yake faruwa bayan an sa mutum kabari shine fashewan ciki ciki zai fashe tsutsaye tsutsazo su yi ta bin cikin daga nan kuma a tafi zuwa ga abin da ya shafi kwakwalwa da kuma sauran sassan jiki wanda a ƙarshe dai abin da za a bari shine dan wani wato sinadarin halitta wanda shine kashin baya na ƙarshe a jikin mutum to akan sa ne da asabunta halittan kowanne dan adam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisi to kaga kenan ga farkon mu ga tsakiyar mu ga ƙarshen mu to ina ground din da mutum har zai girman kai ai dan adam kamata ya zama ya mai da kansa ba bakin komai ba saboda haka ba daidai bane ba mutun ya ga cewa yafi kowa shi shine zai yi banga banga babu wanda ya kai shi ko ta fuskan abin da ya shafi arzikin duniya, ko ta fuskan abin da ya shafi ilimi ka raina wani, duk wanda zaka ga ma yana raina mutane akan cewa shi mai ilimin to wannan shine asalin jahili, wanda in kana neman jahili lamba 1 to ka fara lissafa shine lamba na farko, domin duk wanda yake daukan kansa ya sani to lalle shine asalin wanda bai sanin ba. Kulli man yad'i fi ilmi ma'rifatan hafizta shay'an wa ghabat anka ashiyahu, ka ga ma duk wanda zai tutiya da cewa shi masani ne a ga masa dan abu kadan ya sani, abubuwa da yawa sun boye masa bai san su ba. Zaka iya fim mutum akan wani abu na ilimi sai ya zama shi ma a wani bangaren yafi ka. Ina shan mamaki naga yanda daka ga mutane sun zauna a majalisa ko a wurin zama sai ta musu tsakanin ai malam wani, ai malam wani ilimi, ka ai malam wani bai kai wani, wani din nan ai bai kai su wani ba, ko wani din yafi su ma. To kai a matsayin ka nawa da daka riga grading din su har kana ba mu wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan, hakika duka wannan ma ba mazancin yi bane. To mu dauka cewa an zauna a matsayin an rasa abun tattauna an kawo wannan topic din, ba daidai bane ba a ce wai malam ya malam wani ya fi su malam wani gaba daya. Wato akwai abun da ake ce masa takhassusi. Menene takhassusi? Shine specialization, bangaren da mutum yake gwanin cewa a ciki kasancewa ilimin nan kogi ne kuma bangarori ne daban 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 daban. To ka iya samu malam wani shi ya fi karfi akan ilimi bangare kaza, malam wani bangare kaza, ta yadda idan ya fi malam wani ya fi malam wani a wannan bangaren to shi kuma wancin ya fi shi a can zai iya karantar da shi wannan bangaren da shi bai da kwarewa a kai. Saboda haka lallai fifitawa tsakanin malamai irin wannan kuskure ne, domin me yin haka zai kai zuwa ga wulakanta ɗaya daga cikinsu wanda ake ganin shi bai kai ba. Don haka ba daidai bane mutum ya riga daukan kansa yafi kowa. Ayi tawadu, a kaskantar da kai, mutum ya daukan sa ba kowa ba sai Allah ta'ala ya cewa babu kamansa. Wal hamzu, abu na gaba, haramun ne mutum musulmi baligi mai hankali ya riga yin alhamzu. Me alhamzu? Shine zulde, wal lamzu, da kuma abun da ya shafi yaface. To ta iya yuwa ya zama wannan kalma ta alhamzu da allamzu hatta a fasaran Hausa yayi nauyi, domin ba kowa zaka tambaye shi me yake nufi da zunde ya maka bayani ba, me yake nufi da ya kwace ya maka bayani ba. Wannan kalma ce da Hausawa suke amfani da shi domin fassara su waɗannan kalmomi din. Idan aka ce alhamzu wato shine zunde, me zundan? Wato ishara da baki ko da ido ko da hannu zuwa ga wani domin aibanta shi ko nuna kasawansa. Ina fata an gane. Idan aka ce alhamzu shine wato ishara da baki ko da hannu ko abin da ya shafi da idanu wurin aibanta wani ko nuna gazawansa. Idan aka ce allamzu kuwa wato shine yaface, yaface ma'anansa shine ishara da abun da ya shafi magana wanda yake ba za a ji shi ba sosai, wanda kake da shi shi kawai zai jinye kake faɗa, wanda a cikin wannan abun da kai din akwai aibanta wani daga cikin mutane, to wannan shine ake ce masa wato allamzu. A dai takeice malamai sun yi kokari wajen hada tsakanin abubuwan guda biyu, wasu na daukar sa matsayin abu ɗaya ne alhamzu da allamzu, amma dai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kawo shi a waje guda, idan aka samu irin wannan suka haɗu a waje guda to dole sai an bambance su. Idan shama'a iftaraqa wa idan iftaraqa ishama'a, akwai wasu kalmomi da aka samu suna da alaka da juna, kowanne na daukar ma'anan kowanne, amma idan ya zama sun haɗu a lokaci guda to kowanne dole a bashi ma'anansa mai cin gashin kansa. Idan aka ce alhamzu da allamzu, malamai suka ce bambancin su shine alhamzu abu ne da mutum zai yi shi da gabansa, kamar na faɗa a kyafta ido ko a tura baki haka ko kuma a yi wani ishara da hannu don kaskanta wani. Shi ko allamzu shine abun da ya shafi wani wata koyayyar magana da za a yi wanda in ba da kai aka yi ba za ka iya ganewa ba. Za mu ba da misali. Na daga cikin misalan alhamzu shine, na san da yawa ana ganin yadda wasu idan suka tashi da su yi zunde da dan yi dan gulman wani yana wurin sai ga dan turawa ki haka ana wancan to kaga kenan wannan shine ake ce masa yafacin ko a dan wani kifta ido hakan nan mutum ya kifta ido irin kana nuna cewa a kalli wani ko a ji kuma me wani yake wada ko dube shi da idanu ko kuma da hannu ta yadda shi wanda ake magana da shi ba zai iya ganin me aka yi ba sai ayi wani ishara da hannu wanda shi bai gani kama a dan taba jikinsa ta baya ko kuma a dan masa wani abu da hannu wanda zai abu nan to wani shi ne ake ce masa allamzu in dai zama a matsayin kaskantarwa ne ko tawayewa to haramun ne mutum ya aikata irin wannan shi ko allamzu kamar yadda na faɗa wato shi ne mutum ya faɗi magana wanda yake babu sauti iya wanda kai magana da shi shi zai gane ko dai zama babu sauti ko kuma ya zama akwai sautin amma kuma an yi zibga an jirga an tafi da an sama maganan wani alaman da in ba wanda kake da shi ba zai gane ba misali akwai da yawa daga cikin mutane wanda idan suna so da su gulma sai su rika juya kalmomin kamar misali za a ce zo mu sai a ce mu zo saboda batar da shi wanda ba a so ya san me ake faɗa kuma wata kila magana akan sa idan a kaskanta shi kamar za a ce riga sai a ce me kenan gari ko kai ka ji gari aka ce amma kuma riga za a iya cewa duba garin sa he rasa to me gari amma shi bai sani ba shi ana ce a duba rigansa ne tayi meye ne sai Allah to saboda haka wannan shine ake ce masa allamzu wanda wannan haramun ne bai dace ba a samu mutum musulmi da aikata irin wannan ko yadda wasu daga cikin ko jami'an tsaro suke yi sai ga an zo an helaci wani sai ya zo ya tsaye da kai yana magana da kai ta baya kuma sai a zo a kwamushe ka aje ya ji hankalin ka tanan sai kuma a zo a maka wani abu ta baya to duka wannan yana da cikin ma'anan wato allamzu din wani abu da za a yi wanda za a ja hankalinka zuwa wani abu daban dan a cutar da kai da aka wannan kaidar musulunci haramun ne bai kamata a samu mutum musulmi da aikata haka ba alhamzu da allamzu tunda Allah ta'ala da kansa sai da ya ja kunni a Qur'ani ya faɗi makoman masu wannan dabi'a yace me wailun li kulli humazatin lumaza lallai wailun idan ka ce wailun malamai suka ce wadin fi jahannam wani kuzazzabo ne wani rijiya ne a cikin wutan jahannama kun san ita wutan jahannama dukkan ta azaba ne na wuta to kamar yanzu a ce maka ga wani babban ruwa ne ko teku a cikin tekun kuma akwai wani rijiya kuma still to kun ga kenan idan mutum ya yi rashin sa'a wanka ya kai shi ta wurin har ya je ta wajen rijiyan ai ba tsammanin za a iya ceto shi saboda me bayan shi kansa ruwan kuma ga wani rami a ciki to haka shi ma wutan jahannama din bayan shi kansa sama saman to akwai kuma ainihin rijiya wanda shi na musamman ne kenan yayi nisa yayi zurfi ta ciki to shine Allah ya ce wailun irin wannan azaba na rijiya mutan jahannama ta tabbata li kulli humazatin lumaza ga dukkan waɗanda suke zunde suke yaface ma'ana suke irin wannan dabi'a na nuna mutun da baki haka ko ayi wani ishara da ido ko ishara da hannu ko kuma dai a faɗi wani sautin da mutum ba zai gane da shi ake ba dan a batar da shi wasu daga cikin malamai suka ce na daga cikin ma'anan allamzu sadda mutane guda biyu suke zaune wani ya zo kuma sai ya zama suna wani yare da wadayan mutum uku suna zaune sai a ware mutum ɗaya sai mutum biyu su rika yin wani yaren da shi ɗayan ba ya ji annabi ya harbata wannan hadisi karara cewa kada ɗaya kada mutum biyu su ware la yunajithnani dunal akhar kada mutane biyu su ware su yi mitin ko su yi wani ganawa ba tare da ɗayan ba domin shi zai ji an ware shi saboda haka sai inda izininsa in sun nemi izininsa da Allah bari mu ɗayi magana da wani to shikenan amma mutum na zaune ka ja dan uwansa ku je ku ta ganawa to dole zai ji ya tsargu ko me ake tattaunawa ta kila ko abun a kansa ne ko kuma yana zaune kuna zaune ku uku kawai sai ya ji kun canza yare ku kama filatanci saboda shi ba ya ji ko ku kama wani jaranci ko ku kama dai duk wani yaren da zai zama ku kai kuke jin abun ku to wannan dole zai sa masa tsarguwa ya ji cewa wannan anya ma ba da shi ake yi ba to dan haka wannan haramun ne ba daidai bane dan haka wasu malamai sun kawo na daga cikin wannan saboda dai zai rika jin kawai kalmomin ne suna fita ba ya gane ma'anan su kaman tainanci ne a zuwa ana taina a gaban ka taya zaka gane me ake kana cin magana amma ko baka san me ake faɗa ba don haka haramun ne mutane su ware su yi tayin wani yare alhali akwai wanda ba su jin yaren a wurin sai in fada izinin su da yaddan su wal abath na daga cikin abun da ya haramta shine al abath al abath shine wasa wasa wanda yake mara ma'ana wanda babu wani fa'ida da zaka samu karkashin sa Allah subhanahu wataala yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, shin kuna da tamoyi mun halice ku ne kawai dan wasa kuma babu tsammanin wai gare mu za a dawo da ku ne? Allah ya girme a ce kawai yayi halitta ba dan wata manufa ba, kawai dan wasa, dan amore, dan drama, a'a, akwai manufa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wannan shine manufan yin duniya. Allah halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarraba ku, ya gwada ku, ya ga suwaye ne wanda suka fi kyakkyawan aiki a cikin ku. Don haka al'abasu shine wasa wanda bashi da wani riba a cikin sa. Duk da kasancewan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin hadisi, akwai wasu wasannin da suke wato halal ne ba laifi bane ba. Daga ciki akwai tseren doki wanda mutum zai yi shi domin kwanancewa da gwanancewa a bangaren abin da ya shafi yaki. Akwai kuma wasan da ke tsakanin miji da mata, irin wannan shi ma babu laifi a yi shi. Sannan akwai abin da ya shafi wasa na koyan harbi ko kifiya, duka wannan abubuwa ne guda uku wanda Annabi ya bayani su a cikin hadisi cewa halal ne ba laifi bane ba. Amma duk wani wasan da mutum zai bata lokacinsa ya shigaltar da shi gabarin tuna Allah, to wannan abun ya zama haramun, kuma ya zama abun zargi, abun tambayar tashin alkiyama. Don haka mu kiyaye duk wani wasan da zamu yi mu ga cewa ba mu sa a addinin mu ba a cikin sa, musamman a wannan zamanin namu. Abun mamakin ya wayitan wasanni kala daban-daban, basketball ne, shi kansa football din ne, ga abubuwa dai da yawa kala kala kala, to ga ma jam na waya, kaga duka na daga ciki. Don haka duk wani abu da ya zama wasa wanda babu wani riba karkashin sa, kawai bata lokaci ne ko kawai nishadi ne zalla a cikin sa, a mutun ya nisance shi. Don haka haramun ne mutun ya maida lokacin sa na wasa, rashin sanin ciwon kai ne, rashin sanin girman lokaci ne. Wasukhriyatu, da kuma wato abun da ya shafi izgili. Sukhriya shine wato kai ma mutum ba'a, istihza'i kenan, kusan mutaradifai ne. Da al-istihza'u da as-sukhriya duka ma'ana ne guda daya, wato shine ba'a izgili. In aka ce ba'a dai an san shi ai, wato shine kai ma mutum ka gaya ma mutum wani kalman da akwai a cikin kalman akwai aibatawa a cikin sa, kai masa ba'a abun, amma a wasa ba a bacin rai ba, to wannan haramun ne. Domin Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ya waɗanda suka yi imani kada wasu mutane su rika yin ba'a, suna wasa wanda yake mai muni ga ƴan uwansu. Asa ayyakunu khairan minhum, wataƙila ya zama ku wanda kuke musu ba'a din sun wanda kuke musu ba'a din sun mafi ku alheri. Wala nisa'un min nisa'in, haka nan kada wasu mata su yi ma wasu ƴan uwansu mata ba'a. Asa ayyakunna khairan minhun, ta iya yiwa ya zama wadda ake wa ba'a din ya mafi wadda yake masa ba'an alheri. Saboda haka ba'a din nan ba daidai ba ne. Ban sani ba, wa zai ba wa misalin ba'a ne kan ta yadda abin zai fitowa fili. Ba'a, Malam Ibrahim, ba'a. To ka fara gari na muraka dai ba'a
ba'a
eh, wai misali
na za ka ce mu wani kamar shi a nan abin da kake da shi an yi ka gaba da wani azabi wannan ma ba'a ce haka ne. Okay, na
wato misali kaman mutun yana yin wani abu ne, haka kace ko
eh,
sai ka ce kai ba kan irin wannan abu, kaga kenan kaman kada masa ba'a, ko da dai zaka yi din amma kana nuna masa cewa kenan abun da yake din kai baka cikin wannan shirgin. Na fahimta. So da haka a takaice dai an fahimci ba'a shine wato ka gaya wa mutum magana wanda dai zama a cikin sa akwai kaskantarwa ko nuna kashin abun da yake yi, to wannan ba daidai bane ba. Domin yadda Allah ya karrama dan Adam, to dan Adam Allah ya sanya masa, yana son ya ga an girmama shi, duk kaskancin sa ko yana so ya ga an bashi girma, wannan dai sa yaji cewa ai lalle ya zama mutun shi ma. Amma duk yadda yake kaskantacce, in ka nuna masa kaskanci to zai masa zafi a zuciya, kuma zai ji babu dadi. Wazina na daga cikin abun da ya haramta ga dukkan baligi mai hankali musulmi, ya nisata wanda suke haramun ne gare shi ne aikata zina. Zina shine mutun ya nemi matar da ba tasa ba, sawa'un matar aure ce ko kuma matar da bata da aure. domin ya biya bukata irin na sha'awa da ita, ina nufin wato tarawa kenan ta fuskar saduwa. Don haka wannan shine ake ce masa zina, sawa'un wannan ya faru wato a wajen dangi ne ko a cikin dangi. Mutukar dai ba matan mutum ta aure ba, ba baiwarsa ba, to wannan idan mutum yayi wani biyan bukata na sha'awan jinsi ga wata tare da wata mata, to wannan ya aikata abin da ake cewa zina. Saboda haka Al-Qur'ani mai girma ya zo da bayani akan abin da ya shafi haramcin zina, amma saboda hikima na Ubangiji da ya tashi bayani akan abin da ya shafi haramcin zina din, bai ma ce kada ku yi zinan ba kai tsaye, sai ya bi hanya mafi dacewa ya ce wala taqrabuz zina, kada kuma kusanci zina. Don haka ya riga ya sa roadblock, idan wannan hanyar shi zai kai mutum zuwa ga aikata zina, to sai aka sa roadblock a hanyar, kar ma ka hawo hanyar balatana ka je zuwa ga can inda ba a so ka je din. Don haka Allah bai ce wala tazunu ba, sai ya ce wala taqrabuz zina, kada kuma kada ma ku kusance ta. Saboda haka zina ba karamin bala'i ba ce, musiba ce wacce take jawo mutum wato hasaran duniya da lahira da kuma tabiwa da rashin albarkar rayuwa. Duk wanda ya zama manemin mata ne ko mazinaci ne, to duk yadda yake duk abin da yake samu na kuɗi da yake shiga nan sa ba zai taɓa yin albarka ba. Din kuma kaga yayi, to Allah ya masa istidraji ne, mana talala ne mai kaman sake, Allah ya zuba masa ido, ran da ya tashi damkansa kuma sai kowa har makiyansa sai ya tausaya masa. Saboda haka lallai zina ba karamin al'amari bane, wanda ba karamin abun mutum yayi murna bane ya fara ciki a ce a rayuwarsa bai taɓa aikata wannan laifin ba, to mu ce alhamdulillah. Saboda haka laifi ne wanda yake dukkanin sharuɗoɗin sama sun yaki wannan laifi din. Karka ce wai a iya shari'ar Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, a dukkan sharuɗin baya babu addinin da ya yarda cewa mutum ya aikata zina. Wannan ba daidai bane, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ya ce lalle wannan laifi na zina alfasha ne mai muni, wa sa'a sabila kuma mafi munin hanya wanda mutum zai bi. Saboda haka lalle zina ba karamin al'amari bane ba, wadda a yau lal asaf wato yadda aka bude kofofin abin da ya shafi zinan, in ba wadda Allah ya tsare ba, da wahala kaga mutum bai afka ba, in ma dai bai zinan kai tsaye ba, sai ga cewa ana daukan zinan ba a bakin komai ba. Ta yadda Yahudawa sun shigo cikin mu, sun wato yaki tunanin mu ta fiskan fitar da matan mu daga cikin gidajen su, sune fita waje kasuwanci, sune fita waje office, sune kaza da sauransu, wanda babu musiba a duniya kaman abun da ya shafi cakuɗuwar maza da mata. Annabi ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa, ban bar wata fitina mai ban tsoro ba ga al'umma ta fiye da irin cutarwar mata ga maza. In har za ka yi mu'amala da mata a samu cakuɗuwa, to tabbas abinda ba a jin tsoro, abinda ake jin tsoron nan zai iya faruwa tun kana kamewa kana tsarewa har abin ya zo ya zama jiki, har ma abinda ba a so din ya zo ya faru. Saboda yadda Allah ta'ala ya riga ya sanya wannan shamakin, to a bar shi a haka. Lallai Annabi ya ce a nisa da tsakanin numfashin maza da mata. To kaga abubuwa ne wanda duka aka yi watsi da su na shari'a, wanda gashi a yau suna ta cutar da mu. Annabi ya ce farkon fitinan Banu Isra'ila ya kasance akan mace ne, don haka mu ma yanzu musiban da ake ciki kenan. Idan kaga wani talle da ake so mutane su shaida abun su san shi dan su dan yayi kasuwa, sai ga sai an sa mace, tallan sabulu ne, a wani DSTV ne, a wani kaza ne, da mata ake yi. In a restaurant ne ko hotel wajen cin abinci, masu samun din mata ne, daga samu maza ne, mafi yawanci maza ne masu girkin, amma wajen a kawo din sai ga samu mata ne, saboda sun fi jan hankali. In mutum ya dan wani store ne ko wani dan shago, sai ce mace zai sa, saboda maza za su rika zuwa da a samu ciniki da yawa. To duk irin wannan ya zama matan sun zama kusan abun farauta kawai. To kaga su kansu kaskanci ne a gare su a ce a maida su wani wato kaman abun farauta, su ba su ma isa mutane ba kenan, sai dai amfani da su a farauto mutane. Kaga wannan su kansu kaskanci ne, gare su ba su gane ba. Saboda haka kofofin zan suna nan bude, shafukan nan na internet, yadda aka sauwake abubuwa na batsa a cikin su, da kuma yadda aka sauwake ma yadda za a iya haduwa da mutanen har aje lambobi ake da sauransu, duka ga abun da yadda suka yi muni a anguwanni, musamman wuraren da suke akwai irin makaranta tertiary institutions din nan, anguwannin da suke da irin wannan makarantan kusa da su, kar ku je irin kukan da suke, yadda tarbiya yake lalacewa. saboda an kawo wata makaranta, wata college ko wata jami'a a wurin, su zo sun ga kama gidaje da sauransu, wadda mutane ne daban-daban daga garuruwa daban-daban, wasu da ƴan kudu ne, wasu kaza ne. To irin wannan yake cewa tarbiyyar yaran anguwa yana lalacewa, domin suna ganin irin abin da ake faruwa na fasikanci na abubuwa wanda su dan ba su dauka bakin komai ba, sun dauka cewa wannan jikin nasu da shi zasu biya bukatun su, da shi zasu biya kudin makarantar da komai, da haka jikin nasu suke sayarwa dan a basu kudi da su rayu da shi. To sai zaman mu ya zo ya saba mu kaidar mu na rayuwa da sauransu, kuma haka ake samun masu kuɗi daga cikin mu, wasu suna gina ɗakuna na irin wannan hayan, shi ba ruwan sa kawai ya samu kuɗi, ko ma su waye da su zauna ciki, ko me da su yi, ya yadda ba matsala, tunda dai kuɗi da su rika biyan sa duk wata ko duk shekara. Wanda ta kaima mafi munin labari da na taba ji har nayi kwalla, cewa ta kaima ɗaya daga cikin makarantun nan da suke na kolojoji da polytechnics ɗin nan, akwai inda har film ɗin blue film ana yi a unguwannin, saboda yadda lalacewan ta yi muni, kaga abun ya kai yadda ya kai. Saboda haka lalle zina ba ƙaramin al'amari ba ne, musiba ce wadda kuma ya zama ruwan dare, ta yadda wato ake ɗaukansa ba a bakin komai ba, ya zamana wato mutane ba su ganin wani abu ne ma mai girma. Allah ta'ala ya tsare mu, ya kare mu, ya kare zuri mu baki daya. Wan nazaru ila al ajnabiyya, yace na daga cikin abun da yake na haramun shine kallo zuwa ga matar da ba taka ba. Al ajnabiyya wato wadda take ba a cikin danginka ba, wadda take yar waje kenan. Domin a ka'idar musulunci, Allah subhanahu wata'ala ya bada dama idan har mutum ya zama muharrami, to ba laifi dan ya ga kulliyan yar uwansa mace. Misali matan nan yarka ce, mahaifiyarka ce, yar uwanka ce, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kawai ko uwa ɗaya kawai, ko wata yar kawu ko wata yar babba da sauransu, duka waɗannan ana ce musu wato muharramai, waɗanda suna shiga babin. Ta da cewa kaman yar kawu yar babba akwai aure, to amma dai wannan jinin yakan sa a kira shi da muharrami umuman a dunkule. Da haka ba laifi za ta zuwa gidanku ka ga kwalliyanta, ko kai ka je gidansu ka ganta ba tare da abin da ya shafi hijabi ba. To amma in ya zama ba daga cikin dangi bane ba, babu dangin iya ba na baba, to irin wannan haramun ne mutum ya ga kwalliyan mace, har ma ya zira mata ido, har ma ya bayan kallanta na farko ya sake kallo na biyu. Wannan haramun ne kamar yadda muka wuce a baya. Saboda haka lallai mu tsare idanunmu daga abin da ya shafi kallon haramun macen da ba taka ba, ba muharramanka ba. Abinda za ka yi kawai neman tsari da kuma wato kiyayewa ta fuskan kare idanunka, domin daman shi ido shi ne ainihin farkon ɗan sako. Da zarar ido ya kyalla ya gani, to zai taɗa wa zuciya, daga nan kuma zuciyar sai ya saka har aje a samu a same ta, a yi magana har a yi appointment har a yi kaza, a kai zuwa ga waliyazu billahi inda ba a so ɗin. Saboda haka kallo dai shi ne farkon matakin komai. Abu na gaba, watalazzudu bi kalamiha, sannan haramun ne jin daɗin magananta. Ita wa ita ajnabiyya ɗin wadda ba muharramanka ba, don haka ba daidai ba ne ba macen da ba muharramanka ba ta kira ka a waya, ko ka kira ta a waya, ko magana na gaba da gaba a zauna ita taɗi, ana taɗin kana jin daɗin muryar ta, har kana ce muryar wance ya fi na wance da sauransu, duka wannan haramun ne ba daidai ba ne ba. Wa aklu amwalin nasi bighairi tibi nafsi, amma kafin mu wuce, ko kun san cewa a sallah idan liman ya samu kuskure rafkanuwa kenan, me ake yi masa? Ya masa tasbihi ko subhanallah, saboda ya gane ya yi kuskure, dan ya dawo ya gyara. Mata kuma fa aka ce sai dai su yi tafi, kuma tafin ma ya kasance wato tafin sai a daki bayan halu ba ciki ba. To kun ga me yasa aka hana su yin magana? Saboda muryar mace fitina ne. Ana cikin sallar nan wata in ta yi magana sai hankalin wani ya tafi wurin. Shi yasa Allah ya ce wala taqdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Idan mata za su yi magana wadda dole ne ta kama za a yi maganan, misali an zo gida ana tambayar mai gidan ba wanda zai bada amsa sai ke, to Allah ya ce fala taqdana bil qawl, kada ku sassauta murya ko a karairaya muryan a yi magana wadda zai ja hankali. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun, sai ya zama wadda dama a cikin zuciyarsa akwai dan cuta, sai ya ja maganan, sai har ya wataran ma ya sake dawa san da ya san mai gidan ba nan ya ji magana, har wani ma abu ya zo ya faru kuma. Wa kullu qawlin ma'rufa, Allah ya ce mata ku faɗi magana wadda yake sanannen, magana wadda ba zai zama akwai laifi a cikinsa ba. Mai gidan nan a'a bayi nan ki maza ki wato kaman maza-maza hakan nan murya amma a rangwada murya a ce bai nan to fa lalle zai ja magana to ko dan dan samu nan bansa eh to barin baka har magana a ta jan magana ina jin muryanta to shi yasa hatta a sallah tare da ana so kar a bar kuskure ya tafi a gyara wa liman amma ba a yadda mace ta yi magana ba sai dai ta yi amfani da abin da ya shafi tafi kuma tafin ma wani sha'anin Allah malamin fiqh suka ce sai dai a juya kaman na faɗa a bugi bayan hannu domin hakan ma aka ce tafin ne za a yi tafi da tafi wannan hakan sai ya gane cewa kai a hannun wannan akwai laushi eh haka ne akwai mayu zan ce komai eh yawa akwai fitinannu saboda haka hatta haka din ma ana so ya zama ta baye ne a malamin fiqh wanda suka faɗa
ya zace inda kaman cinya
haka eh to abin da ya tabbata shine hannun gaskiya
tunda shi ishara ne shi ma haka ya zace
a hannun ne dai shine wanda hadisi ya zo gaskiya eh yawa buga yawa bayan hannu to haka liman zai gane cewa eh yayi kuskure in misali yana jan mata ne zalla ko kuma dai mazan masu gane wa mata kuma suna baya sai su yi irin wannan isharar din amma ba a yadda su yi hatta dan kalman subhanallah din da su yi liman ba a yadda su fade shi ba saboda yadda muryar mace Allah ya sanya masa wani tasiri a cikin zuciyar duk wanda ya fitina da su muryar kawai zai iya jansa zuwa ga wani abu to dan haka lallai ba daidai bane mutum ya ta jin muryar mace to wasu malamai sun tsaurara suka ce hatta irin hirarrakin nan da ake yi ko na gaba da gaba ko ta waya ai bata zama muharraman ba ai bata zama matakka ba to shi din ma fa akwai ayan tambaya sai dai anan zamu iya cewa sun zafafa amma suna da gaskiya zafafawan shine ba za a ce wai kwata kwata ba za a yi ba amma kuma kar ya zama har a shiga wani abu har ya zama wato za a yi irin wani lankwasa murya har a tafi a tafi har ya zama ta hanyar wayan kawai za a iya samu wani biyan bukata da sauransu haka yana faruwa da yawa musamman yanzu yadda ci gaban zamanin ya zo da so video call da sauransu abubuwa suna faruwa da yawa gashi nan muna ta gani akan social media eh dai Allah ya tsare mu ya tsare haulanmu wa aklu amwalin nasi bighairi tibi nafsi na daga cikin abun da suke na haramu shine cin dukiyoyin mutane ba tare da dadin rai ba mana ba tare da san ransu ba karfa karfa ta hanyar zalunci cuta damfara wayo to duka wannan mutum ka ci dukiyar wani to ka aikata haramun kuma akwai wato hisabi a gaba ga Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama saboda haka haramun ne mutum ya ci wani abu na wani ba bisa yaddansa ba ba bisa amincewansa ba sawa'un wannan abun kudi ne kai tsaye ko kuma wani abun mallaka ne in har ya zama ba da yaddansa ba ba da amincewansa ba mutum ya tafi da wannan abun ko ya cinye to hakika wannan yayi zaluncin da Allah ba zai yafe masa ba sai fa in me shi ya yafe don haka mu kiyaye cin dokiyoyin mutane duk wani abu da zai shigo na haƙƙin mutane ta hannunka yi kokari ka rabu da abun lafiya shine zaman lafiyanka a duniya kuma shi wani al'amari na kaddaran Allah duk wani abun da yake naka ne Allah ya riga ya rubuta da ka same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab malaika jibril ya zo ya mun busa a cikin raina ya tabbatar mun da cewa babu wata rai face Allah ya riga ya rubuta arzikinta kuma ba za ta taba mutuwa ba har sai ta gama cinye duk wani abun da yake arzikinta ne dan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku kyautata wajen nema ku kyautata hanyar neman ku ya zama na halal domin duk abun da Allah ya kaddara zaka samu wallahi ko baka yi wannan zaluncin da babake ran da faɗi tashin ba zaka same shi kuma duk abun da Allah ya kaddara ba naka bane bayan ka gama dubbin wasu hanyoyin da barbarun da komai sai ga kuma abun ya zo ya kiyewa sau nawa aka shirya da damfaran kowa yan ko cutan abun ya gagara saboda mu Allah bai kaddara naku bane zai shigo hannunku ba sau nawa ko mutum ma bai ma taba tunanin zai shiga cikin wannan lissafin ba kawai overnight kaga abu ya zo ta hannunka kai baka taba lissafin ba baka yi wani faɗi tashi ba amma da ke rabanka ne sai zo ya tarar da ka har inda kake saboda haka hatta wanda za a yi cutan ko da mutum ya ga cewa ya cutan nasa ta kai ya samu abun da ya shirya cutan a kai kudin sun shigo to fada yayi hakuri bai bi wannan hanyar ba wallahi da zasu zo ba tare da ya diba makansa ta karkarin zunubi ba saboda haka mu rika hakuri da kaddaran da Allah ya mana wallahi abun da kai cutan ka samu in ma inda zaka yi hakuri hanya ta halal Allah zai kawo maka abu to amma muna da gaggawa ne kuma da ke ba mu san gaiwa ba sai mutum ya tafi da tashin wanda abun daman nasa din ne amma kuma sai bai wata hanya wanda akan wannan hanya sai Allah ya masa hisabinta saboda haka mu kiyaye cin dukiyoyin mutane musamman wadanda ake ba su amanan dukiyoyin al'umma ko wanda suke da wani matsayi da kudi yake giftawa ta gaban su ko dai wani haƙƙi ba iya dukiya ba kawai mafi hadari irin yanda yanzu rigingimu suka yi yawa akan abin da ya shafi harkan fili yadda masu harkan dillanci suke hada kashi da abubuwa na kazanta akan abin da ya shafi harkan fili galibi har ma sun suna da connection da yan zanda da mutanen kotu da sauransu in ma ka ce wai kotun zaka je dan a kwata maka haƙi karshe kai ta wahala saboda suna da connection ba abin da ba a sani ba wani dill ne ake da sauransu abun kawai ya zama matakin hede inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai baka da wani gata wallahi kana ji kana gani haka za a cuce ka ba yadda ka iya inda zaka kai kukan ma hede a ƙara maka wahala zaka je kai tai kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa dukkan wanda yayi cuta akan abun da ya shafi harkan ƙasa daidai da dani daya haka annabi yace sai an tono ta har ƙasa har ƙasan bakwai za a jibga masa ita dan tashi alkiyama zai yi ta kwanta to ina kuma ne zai ce 40 by 40 100 by 200 filaye dai rigingimu ba nan ba ba can ba ba ɗaya ba ba biyu ba kaga abun mutane suna raina kaman ma babu hisabin ne shi yasa sau da yawa wani malami yake cewa mutane ba su ma fa yadda akwai lahira ba suna faɗa a bakin su amma kuma aikin su yana ƙaryatawa domin aikin su yana nuna cewa ba su yadda ma akwai wani ranar hisabi ba kawai duk abin da suka dama suke yi suna ganin kawai ai sun ci banza shikenan ta faru ta kare don haka mu kiyaye cin dukiyoyin mutane duk karancin sa ballantana kuma mafi yawa din wal aqlu bis shafa'a hakanan ci da ceto menene ma'anar ceto shine at tawassul lil ghair bi jalbi manfa'atin lahu aw daf'i madaratin an wato shine ka shiga kai ka zama dan tsakiya ma wani domin ka ja masa wani amfani wata kila shi in shi yaje da kansa ba za a yi masa abun ba kai sai ka sa baki a masa ko kuma wani abu ne na cutarwa in ba kai ka tsaya masa ba za a cutar da shi to ka tsaya masa domin ka kare shi kar wani abu na cutarwa ya same shi ba da haƙƙi ba to dole shi ake ce masa ceto din don haka ba daidai bane ba duk wanda Allah ya bashi wannan daman na zai iya ceton wani ta hanyar samu masa wani amfani da daman ya cancanta ya samu abun ka sa baki ko ka shiga abun dan abun ya tabbata a hannunsa ko wani cutar wanda yake so ya same shi sai ka shiga tsakiya ka hana abun saboda cutar da shi za a yi ba bisa haƙƙi ba to haramun ne kuma ka zo ka karɓi wani abu na kuɗi a hannunsa ko wani abu na moriya don haka duk wani abun da zai ɗauko ya baka wannan da ya kasance haramu in dai ba wai shine yayi niyya ba yanzu kamar misali ba shi ne ka ba mutum aran naira 10,000 da ya tashi dawo maka da shi bayan ya baka 10,000 sai ya ɗauko 2,000 ya ƙara maka sai ka ɗan jaye ce a wannan kyauta ne na baka to wannan ya halatta ka karɓa amma ya zama wani shar'i ne kai lokacin karɓan bashin ko kuma gindaya masa cewa fa lalle fa in fa ya tashi dawo da shi fa sai ya ƙara kaza to wannan ya zama riba kenan to haka shi ma wajen ceto din inda kansa ne bisa radin kansa ya ji dadin abin da kai masa ya ga irin wahalan da kai a kansa baka bashi komai ba to sai ka kawo wannan dan ka bashi ka dada masa rai dan gobe to wannan babu laifi in ya sa hannu ya karba amma ya zama da sharadin ba zai ma yi abun ba sai in nawa zaka bashi kamar yadda wasu suke yi da yawa a wuraren ayyuka da sauransu ba za a iya maka abun ba sai in shi ya sa baki to sai ya ce nawa ne percentage ne a ciki haka ne abun yadda ya kasance kenan to wannan maganar percentage din haramun ne don haka abun da zai faru shine ya zama wato abun ya zama riba kenan kamar yadda bada misali akan bada bashi kaga idan mutum ya tashi dawowa ya ƙari ya zama wato riba kenan to haka shi ma wannan idan mutum ya zama ba dai ya samu abun ba sai ta hanyar ka sai ka masa hanya ya samu wata kila abun ma na saya ne to kuma sil sai ka ce sai ya baka wani abu to kaga kenan in ana saida abun 10,000 sai ka ce to kai da ka sa baki abun ko da kudin ka sai da rabanka amma in ka sa baki zai samu amma sai ya baka 2,000 kaga kenan kaman ka ƙara abun sai ya zama shi a 12,000 kenan ya sai abu saboda an sa sharadi ba zai iya sai abun 10,000 ba sai ya baka wani abu kuma wannan abun ƙari ne akan abun da ake sai da abun to wannan ya zama riba kenan kuma haramun ne saboda haka lalle shi abu na ceto irin wannan abu ne wanda yake abun samun lada abun ayaba mutum amma in mutum ya karbi wani abu to ya rusa aikin sa don haka ana so idan zaka sa zaka irin wannan sa bakin ko ka wuce mutum gaba dan ya samu wani abu kai don Allah kawai ba ruwanka da abu da zaka samu kai don Allah in kai wannan magana ya kare da farko shi kansa wanda kai masa din zai fi ganin mutuncinka da darajarka kare kuma kana da ladanka tari a gun Allah subhanahu wataala na wannan abun da kai na taimakon dan uwanka kuma kai ma watan wata rana Allah sai ya taimake ka akan wani abun da baka da mai tsaya maka Allah sai ya zama shine mai tsaya maka wallahu fi aunil abdi ma dama al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi al-muslim lalle ala cikin taimakon bawan sa matukan wannan bawan na taimakon dan uwansa musulmi dan haka abu ya zama taimako sai ya zama abun yabawa amma in ya zama taimako kuma da neman abu to wannan ya zama kuma abun kushewa abun da ba a so au biddini ko kuma ci da addini wato mutun ya sa rigan addini ya si ya santar da addininsa ko ya mai da ita abun neman kuɗi ya mai da abun da ya shafi faɗi tashin da yake wa addini ya zama hanyar samun kuɗin sa ya zama shine jarin sa duk wanda ya zama haka ya aikata abun da yake na haramun wanda daiwa daga cikin wasu malamai sun zama irin haka din ta yadda mutun da ya zo munbari ko wajen karatarsa yayi ƙara ji yayi surutai yayi magana manufar shine dan adame shi daga baya kaga wannan ya rusa duk abun da yake yi ya mai da jama'an sa ko biyan sa sun zama su ne jarin sa saboda an ga yana da jama'a da haka za a neme shi tane da yawa sun maida harkan karantarwa ta zama irin wannan wal iyazu billah saboda haka mu tsare mu kiyaye addini dai wa Allah ake yi in wani abu na alfanu ya zo ta hanyar ba kai kane yawo kuma ta tsabtacciyar hanya ba lafi dan ka karba kai amfani da shi amma kai dan wannan manufan ka kada hankalin mutane ba da gaske kake yi ba kawai dan wata manufa to lalle akwai tuhuma akwai hisabi a gaban Allah ta yadda ka wato yi amfani da mutane kai da barbaro dan karbi kudi da sunan su wa ta'khiru salati an awqatiha na daga cikin abun da ya haramta shine jinkirta sallah gaburin lokutanta lokacin sallah ayyanannan lokaci ne kamar da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ya kasance wato lokaci ne wato wajibi ce abun sawa lokaci akan mu'minai dan haka in har mutum mu'mini ne to sallah tana da lokaci ta yadda zai rika kiwon lokacin ba wai ka jira lokaci ba wai lokacin ne zai zo ya same ka ba har kana tunanin har lokacin sallah yi to kaga wannan kano kaman ka kosa kenan amma ya zama kai kake kiwon lokacin kai kake bibiya wai har yanzu lokacin bai yi bane ba wai a kira sallah kana ce wai har azhar ta yi ba har asar ta yi wannan alamar ne cewa mutum bai ma damu da sallan ba wanda kusan yau abun da abun ya kasance kenan galibin mutane wato basu cika san ma su ji an cewa an kira sallah ba sai ga mutum yana ta shan mamaki wai har lokacin kaza yayi to kaga wannan alama ne cewa akwai tuhuma a cikin imanin mutum ta yadda sallan yana ganin kamar an takura masa ne kamar an matsanta da yawa musamman wani lokaci akan iya samun kuskure na na'ura ko ya zama ba wutar lantarki ko shi mic din ko loudspeaker ya samu matsala sai ya kasance an yi sallah manually kai ga cewa mutane mafi yawa su rasa sallah to abin sai ya baka mamaki eh tabbas mun san cewa kiran sallah shine abun da aka sa dan a ayyana wa mutane lokacin sallah ya su shiryo su tafi masallaci to abun tambayar shi mai kiran sallah nan shi wake kira masa shi abu kiwon lokacin yake to yadda yake kiwon lokacin kai ma zaka iya yi to haka ka zama mai kiwon lokaci ta yadda kai ne zaka ta lura kaga cewa wai har yanzu ba kira sallah ba an yi bawa ta matsala har ka san lokacin shiga har ka taho abinka amma sadda ya zama an samu matsala da na'ura sai ga mafi yawanci rabin masallaci ba a samu sallah ba kuma kaga har a idan da sallah har a yi masallaci mutane suna abun nan saboda kiran sallah kawai shi yake farkar da su sun shiga lamarin duniya sun yi nisa a cikin ta ba su ma tunawai lokacin sallah ya dawo hankalin su ya dawo jikin su dan haka kamata yi maganar lokacin sallah nan mu rika kiwatan sa ya zama muna kiyayewa muna bibiya asalin manufan kamu duniyan ba kenan amma kar ya zama wasu abubuwa na neman duniya da neman tara wani abun duniya su shagaltar da mu har ma lokacin sallah ya zo ya wuce muna cikin sa wannan ma zaka ji kiran sallah ma kila ma makwabcin masallaci ne amma sai ga ina yana cikin wani hidiman sa sai ga ba zai iya bari ba shi daga baya zai hada azhar da asar ko magriba da isha'i dan haka wannan abu ne wanda yake mara kyau wanda dukkan mai hankali ba zai yi makansa irin wannan kasassaba ba ibada na sallah shine mafi girman al'amari a addinin musulunci mu kiyaye shi mu kula da shi shine siran mu domin shine farkon abu da za a fara hisabi mutane ran tashin alkiyama in mutun yayi nasara ya tsallake to sauran duka za su zo da sauki amma in mutun ya kife akan maganar sallah to fa al'amari ya lalace sauran abun ba zai yi kyau ba Allah ta'ala ya taimake mu ba mu kon kulawa da mu dakata nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ما شاء الله آمين يا رب